kewani kowa ya zo ya saurara dan na san akwai abun mora.
Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa. A shirin zamantakewa muna tattaunawa ne da masu ruwa da tsaki kan batutuwa da suka shafi al'umma dake da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce kuma ke jan akalan shirin. A yau shirin zamantakewa zai tattauna ne kan shirin babban zaben ƙasar Amurka. A ranar 5 ga watan Nuwamban 2024 ne ake sa ran Amurkawa kusan miliyan 186 da ɗori za su gudanar da zaben shugaban ƙasa na 47 da 'yan majalisun dattawa da na wakilai daga jihohi 50 na ƙasar. Manyan 'yan takara biyu da suka hada da tsohon shugaban ƙasar ta Amurka Donald Trump daga jam'iyyar Republican da mataimakiyar shugaban ƙasar Kamala Harris daga jam'iyyar Democrat su ne ke fafatawa don lashe zaben. Comrade Nuhu Shehu Kanam da ke bibiyar yadda tsare-tsaren gudanar da zaben na ƙasar Amurka ke gudana ya ce demokradiyya ta yi ƙarfi a ƙasar ta Amurka.
Ita Amerika, kamar yadda kika sani, ƙasa ce wanda aka gina ta kan turban demokradiyya da kuma adalci. La'akari da ganin cewa demokradiyyar Amerika ta ginu ne kusan sama da shekara 200, ana nan ana maimaita ita wannan tsarin demokradiyya ba tare da an fuskanci wani tsari irin na soja ba. To dole ne ki sani cewa dukkanin ginshikan da suka zamanto shi ne na demokradiyya sun riga sun samu kafuwa. So la'akari da haka, tsari da suke da ita na gudanar da zaɓe da ma na gudanar da gwamnati ta riga ta bunƙasa ta haɓaka. So wannan shi yasa zaki ga dukkanin abin da ke gudana a gurin yana gudana ne kan abin da aka shirya na doka da ka'ida da tsari.
Comrade, duk da yake mu ma mun kwaikwaya daga waɗansu ƙasashe ne, amma sai kaga tsarin namu bai tafiya daidai, musamman idan ka duba yanda ake zaɓe a nan daga ƙananan hukumomi zuwa jihohi har ma na shugaban ƙasa, sai kaga akwai mishkiloli da yawa da ake samu saɓanin yadda ake samu a Amerika. Yaya kake ganin wannan abin?
Da yawan gaske a ɓangaren al'ada na ita demokradiyya da yake Najeriya, wannan shi yasa kika ga idan za a yi zaɓe ne a Najeriya za ki ga kamar za a je wani yakin duniya ne, saboda su manya-manyan 'yan siyasu da jam'iyyoyi daban-daban kowa yana ganin kawai mun fita ne mu yi yakin neman zaɓe wanda ko ta yaya ne kawai damuwar mu kawai mu yi nasara, ba tare da la'akari da cewa ran ɗan adam da kika ganta guda ɗaya tana da kima, tana da matuƙar daraja a gun ba Amurke, a gun dukkanin ƙasan da masu ƙawaye. Amma nan Najeriya a ƙashe kara nan zaɓe ba wani zaɓen da ma za a yi a Najeriya, ko da na ƙaramar hukuma ne, baki samu labarin tashin hankali da zub da jini da kuma ma ƙone-ƙone a ɓangarori daban-daban ba. Babban abin da ma zan iya cewa ya zamanto babban tikas shi ne, kin san ita demokradiyya tana da irin nata tsari na girma da haɓaka da bunƙasa, amma ilimi shi ne babban abin da yake zamantowa haske ga gina demokradiyya. Ita demokradiyya da tsarin jam'iyyoyi ta gini ne akan ba da ilimi wa mutanen ƙasa su fahimci ma'anan da manufa na wannan jam'iyya da tsare-tsarenta. Amma kin san a Najeriya ba haka bane, in ba dai lokacin zaɓe kakan zaɓe ya karato bane ki fara ganin alamomin 'yan jam'iyya suna shirya tarurruka nan da can, da kuma 'yan bangan siyasa ana biyo bayan su zuwa nan da can, da wahala ki ga in dai yanzu ana tsarin gudanarwa na gwamnati bayan an gama zaɓe. Kiga jam'iyyoyi sun maida hankali kan yaya za mu yi mu ilimantar da 'yan ƙasa su fahimci manufan jam'iyya. Su a can kuma sun riga sun fi ƙarfin wannan mataki ɗin. 'Yan ƙasa sun riga sun san menene haƙƙinsu, sun san menene kuma suke tsammani a kowace jam'iyya da kuma gwamnati idan aka kafa.
Idan ka duba yadda ake gudanar da campaign musamman tsakanin jam'iyyun nan biyu a Amurka, tsakanin ita Kamala Harris da Donald Trump, a wayansu lokaci zaka ga akwai zafafan kalamai, amma kuma baya ta da hankali kamar yadda dazuka yi bayanin cewa mukan yakan zama kamar wani tashin hankalin yaƙi ne. Me yasa su ba a samun irin waɗannan 'yan barandan siyasa a yi kace-kace? Sai kaga duk da waɗannan kalamai zaka ga zamantakewarsu tana da inganci, ko kuma dai suna fahimtar juna.
Girma da yawan shekaru da suka daɗe suna gudanar da wannan tsari shi ya taimaka musu wurin fahimtar cewa duk wanda yazo zai yi yakin neman zabe ne duk da akwai zafafan kalamai tsakanin yan takarkari amma kuma kada ki manta babban abin da yake zamantowa abin damuwa wa kowani dan takara da ita jam'iyyar sa shine manufan da ita jam'iyya take da shi da manufan da shi dan takara yake da shi domin ciyar da kanta America gaba ba tare da la'akari da a'a barin koma kawai mai da hankali kan yaya zan tauzarta wani kaza ko yaya zan ci mutuncin dan takara kaza duk da dai cewa akwai zafafan kalamai saboda sun sani a yayin da ka bar wannan turba din to su Amerikawa masu ilimi ne garin sun fahimci cewa yakin neman zaben ka ba akan al'amuran da ya shafe su bane akan batutuwan mai da hankali ne kawai kan cin mutuncin ɗan abokan hamayyanka to wannan zai taimaka ma wurin rage tagomashi da ainihin kima da daraja na jam'iyya da dan takara a idon masu sa kuriya wannan kuma kin ga kwado wani dan jam'iyya dole ne masu tsare-tsaren su da masu nazari da masu ilimin cikin jam'iyya din sukan yi nazari da cewa dole ne a mai da hankali kan bin tsari da ka'ida domin a samu kuri'u da zai kai su ga nasara a sakamakon zabe wannan shi yasa zaki ga duk gurin da aka je ki ga dubban mutane an hadu a manya-manyan filaye don gudanar da campaign zaki ga an gama lafiya an wanye lafiya da wuya ki ji ga labarin an tada hankali ko kuma an samu yanayi na tarzuma duk da dai kuma kada ki manta kowace irin kasa tana da irin nata you know kalubale su din ma ba za mu iya cewa 100% ba su fuskantar irin nasu kalubale ba kin ga yanda dai aka yi ta yunkuri ba sau daya ba har sau biyu na kai hari wa shi dan takarar jam'iyyar Republican shi tsohon shugaban kasa Donald Trump an yi ta yunkurin ganin cewa an dauki ransa
zaman lafiya da dadi sai da shi zana jima burina
Madam Hannatu Gagara wata yar siyasa da ke zama shugaban jam'iyyar African Democratic Congress a jihar Plateau tace ta lura cewa Amurkawa na bin matakan gudanar da zabe cikin lumana da sanin ya kamata
in kika lura gaskiya zaki ga tafiyan da ake na su elections da sauransu da zabe da yin suke yi already zaki ga tafiyan yana tafiya da kyau kowa yana yin shi da sanaki
ya zaki kwatanta bambancin wato matakan da suke bi na gudanar da zabe da wanda muke samu ba ma a Najeriya ba kasashen Afrika ya zaki kwatanta yanda su suke yi cikin natsuwa da kwanciyar hankali
su suna bin doka mu kuma a Afrika gaskiya muna da damuwa zaki ga cewa mutane a cin in an yi tsarin doka na siyasa zaki ga kowa yana bi amma mu anan zaki ga mutane ba sa bin doka akwai kama kariya akwai abubuwa da yawa da yake faruwa ta fannin siyasa da ke karan kanki in aka ce miki wannan siyasa ne zaki ce ba siyasa muke yi ba so dole ne zaki samu wayannan damuwoyi da muke fuskanta daya shine in kika lura kin ga ba sa cin hanci da rashawa domin daga cin hanci ne kowa yake kokari ya je nemo inda zai samu shi ma dan ya samu ya cuci wani
musamman idan muna batun zaman lafiya ne menene a ce yan Afrika ko kuma mu a Najeriya zamu koya daga wato zaben Amurka ta wajen gonzar da zaman lafiya
eh to number 1 kin ga doka yana da amfani inda yau mu zamu bi wannan doka da ake sakawa ma electoral act zaki ga cewa ba za mu samu matsala ba zaki ga cewa dan sanda ba za bribe nashi ba politician ba zai bribe mutane ba so zaki ga cewa a cikin wayannan abubuwa din kowa dai kawai zai sa zaben shi ne kawai a wuce wurin ba za ki samu damuwa ba amma don wayannan dan kananan fanni da ake samun damuwoyi dole ne a samu matsala a cikin sa
idan kika duba lokacin da suka fara campaign zaki ga shi Trump har an kai mishi wani hari ma wanda ya kusa ya cire mishi kunne da sauransu inda a Najeriya ne me kike ganin kaman zai faru a wannan lokaci
ai masu bin shi das masu bin partin sa da ya zama tashin hankali domin ba za su bari ba domin me shi ma zai instigating nasu cewa wace ne kamala ne ma take yi domin a samu tashin hankali amma a wannan kin ga abin yazo ya mutu shiru ba abin da ya faru ya tafi a haka dan kama waɗanda su kuma suka yi wannan abin to kin gani to amma mu anan wa zaka kama mutane nawa suke yin abubuwa ba wanda zaki iya kama shi to ai ya zama mana damuwa mu ma. So in dai za mu yi koyi daga su a yanayin in abu ya faru, dan sandan mu ya zama cewa yana aiki da karfi, so da duk wanda za iya ta kama a lokaci za iya kama. Ba wai ba mu da yan sandan da za su yi bane, amma don san kai da sauransu, da kuma ba ba su iko na doka su yi ba, shine yasa muke samun matsala.
Idan kika duba lokacin campaign nasu, zaki ga ana zazzafan kalamai, wannan ya fada, wannan ya fada, inda a ce a kasashen mu ne wayannan kalaman kila za a ce za su zama da tashin hankali.
Eh to kin gani, shine yasa na sa doka, ina kan kiran doka a ciki, domin me ana bin tsari, ana bin yanayin yanda za ka yi abu daidai. To amma mu anan ko kin fada ba za su yi ba, to dan ba za su yi ba dole ne zaka samu ko mabiyanka ne wayanda suke bin baya, zaki ga cewa ko kin ce zauna ba za su zauna ba. Number 1 kin gani mu ba mu da mutane wanda zamu ce eh takamamme ga yan party, in an fito wannan partin kowa na partin ne, kuma na kowa na partin ne, gobe ba shi da tiki, ba shi da katin zabe, ba shi da komai. So zaki kama waye zai je koyi miki abinci da yaga dama ba abin da zai faru. To dole ne mu samu wannan matsaloli dai.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai diga aya. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, zan zo muku da yadda zaben na Amurka ya kaya. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkan waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya.
Dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara.